baya dai wasu kungiyoyin kare haƙƙin dan adam irin su Amnesty International da ƴan Najeriya sun sha zargin rundunar sojin ƙasar da cin zarafin farar hula. Batun da shugaban sashen harkokin farar hula na rundunar sojin ƙasar Major General Marcus Kanke ya ƙara haske game da wannan bangare dake ƙarƙashin sashen sa wanda ke kula da ƙorafe-ƙorafen farar hula kan sojin ƙasar.
Civil Legal Jeje wato wata sashi ne a ƙarƙashin wannan department din wanda aka ba su zarafi su karɓa duk rahoton abinda ake cewa civilians ke na farin hula idan akwai abinda soja ya yi musu da bai gamace su ba za su kawo rahoton na wannan abun a wannan civil legal jeje. To akwai muna da lawyoyi a wurin, muna da wayansu kuma wanda muna kira military police, so suna nan kowace irin rahoto aka kawo za mu duba shi sosai mu sai ya za a yi abin nan. Sometimes ma ba wai sai farin hula da soja kawai ba, akwai ma wayanda matansu suka kawo rahoto, akwai kuma ko wayansu ma suna da abokanai civilians sai abu ya fara tsakanin su da su sai kaga sai su kawo mana rahoto. To in irin wannan rahoto ya zo za mu zauna a bincike shi sosai, idan gama bincika sai a san yanda za a yi, in kuma soja din yana da laifi sai a
alƙalamar da sashin ya bayar dai sun yi nuni da cewa an samu nasarori akan ƙorafe-ƙorafe kan jami'an sojin ƙasar bisa zargin take haƙƙin ɗan adam, lamarin da aka danganta da yawan tarukan wayar da kan jama'a kan sanin tasirin wannan ɓangare. Brigadier General Ojogbani Adegbe shi ke zama daraktan ayyukan sanin halayyar ɗan adam na sashin.
Abinda muna yi sojoji da muka tura wurin ba su ma sa uniform don muna so jama'a in suna da wani abun da suna so su yi complaint ya kamata su je wurin. In kin je wurin mun ba za ka kowane soja a cikin uniform din ba, amma duk masu aiki a wurin su sojoji ne. So abinda ya sa chief of army staff din Lieutenant General Faruk Yahya ya ce a'a mu tafi tare da masu safarin kaya ka su dinga gaya mu kaman sojoji na da da suna mugun mutane suna zage mutane, a'a yanzu shi ya ce ku canja duk wayan nan din don mutane din su san wai bayan Nigeria defending Nigeria territorial integrity din defending din su ma aikin mu ne.
Ake cewa an samu nasarori da wannan kafin wani bangare a kashin
da yawa. In kin ji abinda na faɗa na ce duk abinda muna samu wato success muke rekodin ba mutane ba su sani ba, amma mu da muna yi program din musan is a huge success. So batu haka shine na ce ya kamata sojoji din su soja su dinga fita daga cikin bariki din je su yi magana da mutane.
Sanin muhimmancin rawar da kafafen watsa labarai ke takawa wajen magance matsalar tsaro musamman ma ga yanda jami'an tsaro suke gudanar da ayyukansu yasa sashen farar hulan sojin kasar bullo da dabarun inganta dangantaka da ke tsakani, kamar yanda tsohon Brigadier General Usman Kukasheka ya bada shawara.
Mun ji da cewar hakikanin gaskiya indai ana so a cimma nasara dole ne a yi la'akari da waɗannan abubuwa, a yi la'akari da muhimmin rawa da kafafen yaɗa labarai suke takawa da kuma ya za a yi a ga an yi amfani da su wajen faɗakar da jama'a da kuma sauran ayyuka dai yadda za a sami sauƙi ga matsalar tsaro. Sannan su kansu jami'an tsaron mun nusa da su cewar kamata ya kasance su fahimci yanda sha'anin yanayin aikin jarida yake, saboda akwai wasu buƙatu da ya kamata to kin ga idan aka fahimci juna za a samu biyan buƙata.
Wannan dai shine kwatan farko da sashen farar hula na rundunar sojin ƙasar ke irin taron ƙarawa juna sani da kafafen watsa labarai da inganta dangantakar al'ummar farar hula da rundunar sojin ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.